Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma 8 ga watan Satumba na shekarar 2023 zamu yi magana ne akan tarihin Hausawan Ghana. Yake masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki sannan kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu sai a kasa kunne dan sauraron shirin yau da gobe Jama'a zamu fara shirin ne da kai ziyara kasar Ghana inda a yan kwanakin da suka gabata aka gudanar da taron Hausawan Ghana inda wakiliyar sashen Hausa Hauwa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da mahalarta taron tare da masana tarihin Hausawan Ghana
Tarihi ya nuna Hausawa kama da malumma masu fatauci sun shigo kasar Ghana tun kafin Turawa ɗan mulkin mallaka su shigo. Hausawa sun ba da gudunmuwar ci gaban Ghana sosai wajen samun yancin ƙasa da tsaro da kuma tattalin arziki.
Ji a cikin lissafi kuma da muka bincika wani babban masanin archaeology ne aiki da fannin ilimin da ake gine-gine a iya tabbatar da shekaru zama ko unguwa ko gano shi ne ana jiran shi ya mutu ba shi duniya kasa James Amfanda ya nuna cewa kama wata bincike da yi ya tabbatar cewa ta cewa wata ƙetare wani gari ƙetare shi ne zangon farko da Bahaushe ya fara kuma yana cikin ƙasar tudun northern Ghana not in the middle belt not in the south wannan ƙetare shi wannan gari da ake kira ƙetare abin bakin ciki shi ne kaman a zamanin da muka samu independence na hakali abin ga akusungo saboda neman tattalin tattalin kirki a lokacin nan ruwan ya faɗaɗa ya shafe garuruwa da yawa har ƙetare ma shi ma babu shi amma a lokacin nan kafin ya fara aikin ɗan ruwan da aka san ruwan zai shafe su sa aka tada su a kuma da su wani ƙetare ne ƙetare kuma kalmar Hausa ne yana nufi a cross kuma ƙetare su ko ƙetare kan haka aka ba garin wannan suna bayan shi sansanin mangu shi ma babban zango ne a lokacin nan to amma idan za mu tuna wasu mu kwakwa cikin takardun tarihi mun karanta za mu tuna cewa kamar kafin kwanan kuma ya samu independence sai da kai wani kuriya a cikin Volta Ridge an tunna ko su bi Ghana ko kuma su koma cikin Togo to a lokacin da sai kai asara sansanin mu yanzu haka ya koma cikin yankin kasan Togo kashi na biyu bayan wannan yan fitauci su ne malamai kuma suna gode gida ne kasan Hausa Katsinawa Kanawa duka ne duk ne Hausa duka sai su nufa to yamma su zo nan kasan Gold Coast tun maka ka kafa Gold Coast kuma me ke kawo su illa su zo su wasa addinin musulunci kuma su karantar da addinin musulunci su karantar da mutane to kan haka kamar namu zango mu na Atlanta wato malamai ne su kasashe kuma muna nufin wannan malaman nan uku da muka san tarihin littafi da yawa akwai su malam na Indo malam Bako babban ɗan shi na miji da kuma malam Garba kuma wannan zangon mu an kafa shi ne 1881 shi ne yana nan wannan zangon ne shi ne zango ne amma mu sani ba mutum ɗaya bai kafa unguwa ko mutum ba su kafa unguwa tare suke da manyan gidaje kamar gidan Kadiri English kamar gidan Burayima wanda da ya zama sarki Yarbawa da haka nan kuma garuruwa kamar su Sosai Alubina suna malamai da ɗan Fatauci sun kai wuri tun kafin ma mutum ya yi Ingila ya zo nan da turawan farko su ne Portuguese tun lokacin Portuguese da suka zo nan wurin shekaru kamar 600 lokacin da an kafa zangonni wurin Cape Coast da sauransu sannan kuma shi kuma kuma malamai suka kafa zango kuma mun samu cikin tarihi cewa kamar zango farko a kuma shi an kafa shi wani unguwa ana kira Amuro wato yau kamar shekaru 163 in 1860 a zamanin wani unguwa sarki malam Madugu bayan shi sarki malam Tuni bayan malam Tuni sarki malam Usman malam Usman ya zo shi ne wato sarkin zango na uku da ya zamani a zamanin mulkin Bature bayan sarki Usman sannan zamanin malam Sallau wanda shi ma wato ya kawo ci gaba kwarai a nan zangon kuma shi kamar mutum Salanga shekawo Salanga ba haya da wanda ma shekawo Salanga yanzu magwadi ma kuma sai traditional council a lokacin a ƙarshe su ne kashi na uku sojoji kuma Bature ne ya je kasan Hausa ya je ya lura cewa kuma a nan a lokacin akwai sojoji ƙwararru wanda wasu ma an kashi kasan tsarin tuwo aiki kan haka lokacin turawa a nan kasan Ghana sun yi tuciyo a shanti kowane lokaci sai su kasa to shi ne suka ce ba da za a yi sai dai an hada da baƙaƙe kamar mutane a shanti kan haka sun kawo kakanninmu in 1872 a kawo su nan wato kuma sun zo ne da jirgin ruwa suka sauka nan Accra aka aje su daga labari wurin Cape Town Wireless sannan a kai su Cape Coast a kai su Almina da zuwa Mumbai su waɗannan su ne suka zama tushen Ghana Armed Forces in aka zo aka famu Gold Coast Regiment shine har yau sojoji kakanninmu su ne mafari su ne su da dai.
Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharibu babban imamin kasar Ghana ne ya bude bikin baje kolin al'adun Bahaushe wanda aka gudanar a nan birnin Accra da addu'a.
Ya akadar al-qadirin
ya rabbi
amin wa ya asra al-hasibin
amin
allahumma anta amal nabi du'aika
amin
wa anta nabi ijabatika
ya rabbi
wa khadda'una kama amartana
amin
fa ajibna kama wa'adtana
amin
ya zal jalal wal ikram
amin
innaka la tuhibbul mizan
amin
بسر آمن
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
bana bikin baje kolin al'adun Bahaushe da aka gudanar a nan birnin Accra wanda ake yi a kowace shekara ya hada daukacin kabilu da sarakunan gargajiya maza da mata da jami'an gwamnati
kina magana da Shaibu Sulemana MB Shamaki na sarkin zangon Ashanti baki da eh mun yi tattaki mun zo nan domin mu taya mutanen Accra murnar ranar Hausa da daba kuma zango da za su yi a yau muhimmanci yana da muhimmanci gurin nuna gargajiya nuna al'adu yana da muhimmanci kuma gurin wayar da jama'a abubuwa ko in ce faɗakarwa dangane da yau da gobe da yanda muka zo da zamantakewarmu da sauran ƙabilu na zango
kun cimma wannan burin
muna kokarin ci in Allah da kuma akwai lokacin da muka ware yanzu muka fara in Allah da za mu cimma wannan burin ina jin in duk suka bani dama cikin maganganun da zan yi irin wannan magana za ta shigo zan fadakar da jama'a yanda ya kamata a koma tsintsiya madaurin ki daya yin ta guri daya yafi yin ta a tsintsinke gurare daban-daban
kuma shi wani sako kuka isar wa gwamnati
to kin san kuma shi muna cikin hargitsi amma cikin ikon Allah komai ya kusan zuwa ƙarshe so da yawa da abin da zamu ga yawa gwamnati mu da su muke gaya musu amma bana a bude za mu bude sakon da zamu ba gwamnati ya kamata mu ba su su ba ku ba mu ba ku ku ba su ba
Hajiya Fati Alhaji Rashid magajiyan zangon birnin Accra ta ce bikin bana zai bullo da sabbin hanyoyin taimakawa mata da yara
manufan wannan taro shine na hadin kai dan ya kai kowace shekara ake wanga taruwa na zauna a gwada gargajiyan gari da duka abinda ba mu sani ba duka mu sani mu gabatar da shi na gargajiyan Hausawa da zaman lafiya
akwai wani abu na taimakawa ci gaban rayuwar mata cikin wannan mata
saboda lamarin yanzu mata su ne ke baya to in aka ba su hanya su ne su yi abin da yafi haka game da yara kuma da yanda yara a ba su tarbiyya da education duka hada a ci gaba don haka ilmantar da su gari ya ci gaba muna neman Allah ya ba mu yawancin rai da lafiya mu iya mu aibatar da abin da muke gani
yayin tattaunawa da Alhaji Salim Ango sarkin samarin zangon Ankara ya ce hada kan kabilu da matasa yana ɗaya daga cikin abinda suke so su cimmuwa a wannan taro da suke yi
sunana Alhaji Salim Ango sarkin samari na zangon Ankara kenan
tunda ka zama sarkin samari wannan taron ya danganci ci gaban matasa
ya danganci batun matasa saboda wanga taro ne na batun gargajiya na batun al'ada dan haka matasa kamar yadda kika sani zamanin ga matasa muna yawan shagala da batun kwaikwayon baturi batun England batun America dace ga yaron ba aushe yanzu ya tasa yana sa wando ya ja wando yana show boxes ne ya sa bandana ya daure ba laifi amma wanga taro muna yi ne saboda mu tunasar da matasa musamman da al'adun Bahaushe that mun fito wani wuri ne muka zo wani wuri mu kuma Hausawa ko ƴan zango-zango yasu yasu mu muna da al'ada ko muna da tarihi mai ma'ana mai amfani saboda shi kada mu manta da shi mu rike kamar yadda kika sani ake cewa manya ke cewa in ka bar gida gida ya baka don haka wanga taron yana da ma'ana ko kuma yana da relevance to ainihin matasa kenan an baje kwari batun al'adu ga batun abincin mu duka an display an kuma gwada wasan gargajiya kan filin nan wasan Fulani wasan gasu dai daban-daban cikin yardan Ubangiji kin lura ko shawara yana zuwa muna kamar mu cire wannan taron mu kai shi wani wuri daban matasa da ma mu duka gaba daya duka mu zama masu haɗin kai abinda ke raba mu bai kai abinda ke hada mu ba abinda yake rarraba mu bai kai abinda yake hada mu ba dan haka mu tuna kamar mu musulmai ne addinin mu guda daya annabin mu guda daya qur'anin mu guda daya in kabila ya raba ka ko anguwa ya raba ka at least addini ya hada ka dan haka wannan shine
shi ko Malam Imran Adam Bako marafin zangon Ankara ya ce babban matsalar da ke ci musu tuwo a ƙwarya shine har ila yau ana samun matsala idan mutanen zango suka tafi yin takardun zama ɗan ƙasa ko kuma passport duk da yawan korafe-korafe da ake kaiwa gwamnati
da wa nake magana
kina magana da Malam Imran Adam Bako marafin zangon Ankara baki daya insha Allah
menene ainihin makasudin hasasa wannan taron
ana shirya wannan wasan da sunan daba na godiyan Allah tabaraka wataala kirawo ƴan uwa mai martaba ya aika sassan gane duka baki daya inda Allah ya bashi iko tattaro jama'a a zo a zauna a yi gargajiya a gode ma Allah ma'anan zama kenan a gode ma Allah abubuwan da muke so mu cimma yana da yawa na farko dai muna ma Allah godiya da Allah ya yi mu musulmi ko bayan ya yi mu musulmi ya yi mu Hausawa mun gode ma Allah haka bayan haka muna kokari mu tabbatar wa mutanen Ghana cewa Hausawan gafa da su ne aka samu Ghana saboda haka muna kira ga ainihin manya hukuma su yi kokari ƴaƴanmu da jikokinmu suna samun cikas wurin wayansu takaddu nasu don Allah don Annabi manya ayi kokari a shiga cikin maganan nan a taimaka ma Hausawa. Hausawa fa da su aka kafa Ghana. Sojojin da sun kai yaki Hausawa ne. Wanda ke da su ne aka yi yaki aka karbo Ghana. Tun Ghana bata zama Ghana ba da su aka yi wannan hidima. Saboda haka ya kamata mu zama ƴaƴa.
Shine sakon da kuka isar yau?
Eh shine abinda muke son mu isar. Muna son mu isar ma gwamnati da sauran manya-manya tunda akwai manya-manyan gwamnati nan. Lalle ayi kokari a duba mana wannan al'amari yana damu mu. ƴaƴanmu da jikokinmu in sun je wurin takarda ana yawan sauya musu a ce musu su kira wani wuri daga cikin bangaren arewacin Ghana. Alhali wannan sabon zango ita ce ƙauyenmu. Nan aka haifi iyayenmu. Nan aka haife mu. Mu garinmu kenan kuma ƙauyenmu kenan ba mu san ko ina ba shi Ghana shi sabon zango. Saboda haka su manyan hukuma na wannan ƙasar sun sani. Sun san sabon zango. Sun sani. Saboda haka mu don Allah don Annabi a karɓo mana ƴancinmu. In ƴaƴanmu suka je yin takarda lalle a tabbatar da cewa ƴaƴa ne. A daina damun su da cewa su ba ƴan Ghana ba ne. Wannan yana damun mu kwarai.
Honorable Abdullah Banda, Ministan Zango Coordinator da Sekretariya na Cigaban Birane ya ce yana iya bakin kokarinsa domin ya ga ya kawo ƙarshen wannan matsalar.
Kuma yau ka zo madadin mataimakin shugaban ƙasar Ghana. Na ga taron sun yi sadda sakonni da dama game da cewa abinda ke cima al'ummar Zango su a kwarya shine batun takardu da sauransu. Har illa yau wannan matsala an kasa magancewa ne.
Wannan magana wani magana ne in ka ji tarihin Zango koko tarihin Hausawa. Yana tabbatar cewa Hausawa sun zo a kasar Ghana she Ghana bata samu yancin kanta ba. Sannan wannan lokaci she Ghana ana kiran Ghana Gold Coast. Daga baya 1957 an ga sake suna Ghana Gold Coast as Ghana. Yau ni zan yi magana cewa ofisu na fito amma ni ba Asante bane don wurin kakanni na suka zama wurin muka da family house mu wurin ma an ka haife ni don shi an ka tambaye ni kama ina ni na fito ofisu na fito haka nan an ka tambaye wanda an ka haife shi sabon zango Bahaushe kakan shi nan an ka haife shi bai kamata mai shi ne ce kaman tudu ya fito ba sabon zango shi ya fito don ya tashi ya tare baban shi koko kakan shi annan she suke don shi issue citizenship nan wannan issue wata issue ne ofisin mu kowane lokaci muka samu magana batun citizenship na zango muna daukar shi ne da muhimmanci amma abinda nake son gaya ni ya kamata mun yan zango kuma mu accept wannan right ba wanda zai ya accept muna wannan right shi dai mu no mu accept muna wannan right don yau ba lokaci mun san wurin da maganan nan ke fitowa at times yaran zangon mu suka je an ka tambaye su ina suka fito ke su ce kaman tudu muka fito wannan kuskure ne in baka san tudu ba in baka da wani asali tudu ba shine ma'aikatan kaman immigration su kuma ya kamata a ilmantar da su akwai maganganun da yawa koko tarihi da yawa da su watakila ba su sani ba ya kamata su kuma a ilmantar da su amma abin da zan yi gaya ne wannan magana yana kan table mu as zango coordinator muna cikin bincike ko ya yake za mu ya mu magance wannan matsala
wannan taron wani ci gaba kake ganin zai kawo wa al'ummar zango
wanga ci gaba yana da kyau mu an su samu kabilu da yawa nan sarakuna da yawa nan yana haifar da zaman lafiya ya kuma inganta zaman lafiya ya kuma nuna muna kan da aladun mu yake don baka san tarihin ka ba kuma baka san wanda ka fito ba in baka san wanda ka fito ba baka san wanda zaka ba ko ya yake dokin ka san aladan ka ce ka san ainihin kanda za ka yanka manufar ka zuwa gaba don shi wanga taro yana da kyau sosai
akwai gargadi da za ka yi wa al'umma
abin da nake son gaya ne matasan mu na zango yau ilimi shine komai ilimin arabiya da ilimin secular education bayan wannan ya kamata mu nisanta abin da bai da kyau abin da zai yi ya lalace rayuwarmu bai kamata mu shiga ciki ba, mu kuma koyu sana'a hannu. Don a yau in kika dubi adadin mutanen da ke kare university, mutane na da yawa. Gwamnatin Ghana ba abin da za ta samu aiki ta ba kowa ba, don shi ya kamata mu kuma yan zango ko ko matasan kasar Ghana mu ita koyu aiki hannu, domin ka kare in ba ka samu aiki ba, aikin hannunka nan shi zai yayi mai ya taimaka ma.
Hawa Abdulkarim Yankwani, muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkare shirin namu, ga wakiliyarmu Hawa Abdulkarim Young Pioneer ta sake dawowa a filin kwalamarmu tare da bakin da ta gayyato mana.
To har ila yau muna tare da Kubura Diamond, wadda aka sunanta dai sosai Kubura Ibrahim.
Ko na Adiza company mu ne Adiza to Kubura. Ya. Mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Masha Allah. Ta yau wani abinci take da famula?
Oh, salad.
Okay.
Salad.
Salad ga. Ke san wasu kasashe na yin nasu.
Ni da salad na healthy salad, simple.
Okay.
Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwar shi ba, kai ka samu diarrhea. Kai ka samu food poison.
Okay.
Salad na san wadansu yau dai ban sani ba, those days ruwan gota ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata, eh isa ina bowl abinda bai da kyau na yin shiga cikin kisan kan da yake nan, isa salad din da kai salad ka duba salad da kyau, ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water, ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai. Ako kasa, ako dauda jikin salad. Mbaka jara salad da kia ubanka na saida abinchi kaba mutane food poison. Anzo ana abida ba saa abinda ya basuma ama salad ni. Saga salad na shega carrot na. Carrot na kankari jikin. Kankari nchichile dauda jikin. She nzo inyanyanka. Ako wabu jikina. Kinga mwansani bako training da haka baamu. Na yengang blender, na yengang grater, na yengang slicer. Ama na afisu nduki anu nana imu nangajia. Intang kwa mani, shedi nani kachikin asanka. Akame ho, ya sora mini. Sanzo yi carrot na in slices. Kanana, kan chopping board. Do ina anda kaifi. Shen kao green pepper. Nzo in slices, shi kanana. Shen kao spring onion, kuma na da dauda. Nzo njajara, shen zo nyanka, shi kanana. Shen kao radish. Shi kuma nzo in slices, shi kanana, nyanyanka, shi kanana. Da na yaka na nakayo ina. Mwishi ga chicken dressing na. Sometimes, na yembo salad in yeda, na yenda for liver.
Anta.
Shi na defo nakayo. Shen duki anu na muruza. Muruza shi. Chicken kuma ni. Na defo chicken na naka chicken thigh she in shred shi induki anuna in chile flat na za zware shi
kawai da ke dambu
shin aji aka ninki shin aji she ya dry sa salad din na kawo bowl gani da salad cream gani tu na kawo su liver da su chicken na yabon su saran sa starches da su sardin amma cream nan da yana nan isa na kawo shin kawo tray na nice tray shin zo fara na lay salad din chicken tray na na shirya shi ne in rectangle shin ba second bayan shi
shirya ki kewa
shin kewa ya shin zo sa green pepper the next slice is circular na is it green and cucumber na manje cucumber na slice cucumber she nzo sa cucumber kai she nzo zuba carrot kai she nkawo green beans na nzo zuba kai she nkawo yellow corn nzo zuba kai nkawo spring onion nzo zuba kai nkawo nako pema na yensa pe kai she nzo oiling liver na she zo zuba kan salad she na muza she spread in shi kai chicken nan kuma na shred in shi she zo zuba zuba kai ba mix so na arrange
amma kazin da kika ciciri
she zo zuba shi kuma kai insa spring onion insa carrot insa cucumber insa naman kaza da liver salad cream na indoki kato de indiba kama side nga guda Siding ga.
Sometimes kuma shirya kayan nan duka sana kawo cream nan.
Sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please. In kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle. It's better you eat salad without cream. and liver da chicken duka they are protein, so there's nothing wrong with it. Shin sa on the side, shin kahu fuel, zun sa ke shin aji. To wannan salad in ka ci ce kwana she gobe da safe.
Da me ake ci wannan?
Brodo. Ka ci da shi brodo. Ka ci da shi pano, ka ci da shi jollof. Ka ci shi ka dia kana. Ka tattauna kuma kana shan tea da shi. Bread ya. Kakan din da ka ci saladin.
Wannan saladin gane ni ko dai saladin.
Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, inda ki serve table etiquette kake mix ba shi.
Kai kina so yin jima a ciki. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai ba
sa. Kake sa naman ciki. Liver nan kake sa ciki. Naman kaza ma kake sa. Ki separate duka ne. Inda zo a ci. Isa ga green pepper chicken separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. Ga spring onion, ga cucumber, ga radish, ga liver, ga chicken, ga sardine.
Kowanne
da suna kan table. Sa wanda dai ci, yezo shi da kanshi bai so won. Though a lot of people are allergic to a lot of things. Me shi da kanshi ya select one da yake so. In chicken fridge ne kuma, shi ki sa shi bai komi.
Haka nan ya jima.
Bai komi chicken fridge. Amma stack is the sardine da ka bude. Don ba kai ka bude ka sa chicken fridge. Bai da kai becomes poisonous. In kina so ki sa chicken fridge, shi ki zuba chicken bowl, kun ki sa chicken fridge.
Haka nan kina da stack is sardine. Yana chicken gwangwani.
Bai da kai ba sa gwangwani chicken fridge. E sa ka ki bude ma. In ba ki yi ready kici ba, ka bude.
So jama'a a shirinmu na kwalama kuma Ajiya Zara Fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci zaki muna
gaskiya ina so abincin miya sosai na fi yadda fa abincin miya yafi irin shinkafa nan so na best another best food da ne miyan kwakwa so miyan kwakwa na need fresh kwakwa na need
san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa ai miya ba kamar Najeriya haka kwakwa ana ci
Oh, really?
Idan an dafa kwakwa sai a zama ana cin shi haka. Wani ma dan yin haka suke ci. Mu gane kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi. So ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka ya san da ake kwakwa.
Okay, so miyan kwakwa, kana ni yake miyan kwakwa na ne. Na sai ina need kwakwa. Farko let me list the ingredient. Ki need kwakwa, ki need nama dai. Kini tomatoes, albasa, tankwa. Na so momoni. Ya suke ce momoni.
Momoni kifi me warin.
Kifi me warin amma ba wai wari bane dadi ne. Shi sa farko ka dafa kwakwan nan. In ka dafa kwakwan nan yayi taushi. Shi ka tace shi cikin yake kira soni.
Ruwa matati.
Matati shi ka daka. Nka daka kwakwa ne ka bari ka daka shi da kyau nka daka was kana daka wannan kana zubki naman ka kuma isa nka daka ka kawe nan shi ka zo ka dama kwakwan nan nka dama shi da kyau shi ka taci nka taci
ka cire diyan
ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda nka kawe shi ka dama shi da ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace shi su biyu ko su uku nka was naman ka na kan wutan nan
na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakon daga jikin
duka ka cire kullun duka sannan abinci da jisa na kwa kamashi shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shi ka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan ba ka tace su akwai ni kasa baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ci kasa isa ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka dake kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tomato sun ka nan ka sa ka jidibiya su kai ka wanke su fa ka dibiya su kai iye dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa was ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwan ka ya yi ready kenan na'am
shi da me ake cin
shi kuma zaka ga ci shi da sakwara ni na son sakwara sosai zaka ga ci shi da tuwo shinkafa zaka ga ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka zaka ga ci miyan kwakwan ka da shi
ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan mako a madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.